sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 25/11 ga watan Maris shekaran 2019 akan mitoci da suka hada da 19/25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mutubiyo a Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da lalo da dalol sai kuma niya a birnin kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraren mu ne ta Alpha Radio yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da gari, Baba Yakubu makere ne tare da Sarfilu Hashim Gumel, muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewar an kafa dokar hana fita a Jalingo babban birnin jihar Taraba daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe. To yayin da ake zaman dakon sakamakon zabe a jihar Kano kuma za ku ji hiran wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwali da kakaki ƴan sandan jihar Kano akan matakin da rundunar ƴan sandan ta dauka na tsame mataimakin gwamna da aka kama shi tare da kwamishinan kula da kananan hukumomi na jihar akan zargi da ake musu na kaifar maki a harkan zabe. A yau kuma za mu ba ku dama ne ku bayyana muna ra'ayinku akan yadda kuka ga an gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jiha a inda kuke. Lambar mu ita ce 2022055655, sai a ƙara alamar ƙari kafin a jero lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Yau Litinin fada shugaban kasar Algeria ta ce da dan shugaba Abdulaziz Bouteflika ba zai sake tsayawa takarar shugabancin kasar a karo na biyar ba, duk wadda takardun da ya miƙa na neman yin hakan a makon da ya gabata. Haka kuma fadar shugaban kasar ta sanar da cewa zaben da aka shirya yi ranar 18 ga watan Afrilu shi ma an soke shi. Bouteflika mai shekaru 82 ya koma ƙasa Algeria ranar Lahadi bayan da ya shafi makonni biyu a Geneva. Yana samun abin da ofishinsa ya kira duba lafiyarsa, amma yawancin mutane na ta jita-jita cewa shugaban da aka dade ba a ganshi ba a bainar jama'a tun lokacin da ya samu bugun zuciya a shekarar 2013. Shugaban da ya koma kasar ne cikin mako na uku da ake gudanar da zanga-zangar rashin amince masa da ya sake tsayawa takara a karo na biyar. A nan Amurka kuma fadar shugaban Badar White House ta ce ta bayyana kasafin kuɗinta na shekarar 2020 da ya kunshi dala triliyan 4.7, kasafin da ke kunshi da bukatar shugaba Donald Trump ta gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico da kuɗinta ya kai dala biliyan 8.6 domin daƙile kurarar bakin haure da ke shiga Amurka ta ɓarauniyar hanya. Bukatar da Trump ya yi ta neman kuɗin gina bangon za ta haifar da wani sabon fada ga 'yan majalisu a cikin makonni masu zuwa a cikin shekaru ukun da gwamnatin Trump yi take mulki. 'Yan majalisun jam'iyyar Democrat da ke adawa da shirin sun sha alwashin hawa kujerar naƙi kan kuɗin. Kasafin kuɗin da Trump ya miƙa ya yi kira da a ƙara kuɗin da ake baiwa ma'aikatar Pentagon da kashi 5% a kuma yanke wani kashi 5% daga kuɗaɗen da Pentagon ke kashewa da ba su shafi ayyukan soja ba, yayin da wato sauran za a ƙara sauran shirye-shiryen da suka shafi bayar da kiwon lafiya da fansho ga dattijan Amurka. Za a ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa kan tsaro da dala biliyan 715 zuwa dala biliyan 750. Wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce kasafin ya yi kira da a yanke wasu shirye-shiryen da ake ɗauka a matsayin ɓarnar kuɗi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu gwagwarmaya a Rasha sun fara zanga-zanga kan wani sabon kuduri wanda masu adawa da shi ke cewa wani yunkuri ne na gwamnatin shugaban ƙasa Vladimir Putin na ƙarawa kanta iko akan yanar gizo da ƙayyade ta. Mutane da yawa sun yi gami a gabashin birnin Kharkiv a yau Lahadi domin zanga-zanga akan shirya wannan kuduri. Masu goyon bayan kudurin ko cewa suke an shirya kudurin ne domin tabbatar da cewa za a iya ci gaba da samun yanar gizo ko da kuwa an katse ta daga wajen kasar. Daga baya masu gwagwarmaya dai sun haɗu a babban titin Sakharov dake birnin Moscow domin yin wani gangamin haka kuma an shirye yin wata zanga-zanga a yammacin birnin Voronezh da sauran wasu birane a Russia daga ƙarshe yau ranar wato ranar Lahadi tazo daidai da cika shekaru 60 tun yunkurin yankin Tibet na farko na neman ballewa daga kasar China yunkurin shine na tilastawa Dalai Lama shugaban addini na al'ummar Tibet yin gudun hijira zuwa India har ya kafa wata gwamnatin 'yan Tibet masu gudun hijira ya kuma kaddamar da kamfen din 'yantar da Tibet daga mulkin kasar China wannan matakin ya janyo masa girmamawa daga kasashen duniya ya kuma ba shi aƙidar zama shugaban da ke neman cimma burin mutanansa ba tare da tashin hankali ba a shekarar 1989 ne ya samu lambar yabo ta Nobel Prize da ya lamu shekaru 83 da haihuwa ya ci gaba da zaman sa a Dar es Salaam kasar ta India
Sarfi da Hashim Gumal ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu haka gwamnatin jihar Taraba dake arewa maso gabashin Najeriya ta kafa dokar hana fita daga Marece har zuwa karfe 6 na safe yayin da ake ci gaba da bada sakamakon zaben gwamnati a jihar ga Ibrahim Abdul Aziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
sakamakon zaman da darajalin gofar jihar Taraba yanzu haka da gwamnatin jihar ta kuwa fitar da sanarwar gaggawa da ke dauke da sa hannun sakataren yada labaran gwamnatin jihar Hassan Mijinyawa inda aka kafa dokar hana fita a cikin jalingo tun da karfe 6 na Marece zuwa 6 na safe ko da ke sanarwar bata ma bayyana dalilan kafa wannan doka hana fitan ba to amma gwamnati ta buƙaci jama'a da su zama masu bin doka da oda kafin wannan sanarwar sai da mako aka samu hatsaniya a anguwar da ke kusa da ofishin hukumar zabe inda ake bayyana sakamako yayin da wannan ke faruwa a bangare guda jami'an tsaron farin kaya ta DSS sun kai wani samamiya a gidan wani hadimin gwamnan jihar inda ko suka samu makamai da kuma katunan zabe 340
kai babu mamu tana da wani kaya ki da wani ba wani sanadin da muke yi a cikin gidan ne aka samu a cikin gida aka samu ba cikin daki na ba
to kai ko ta ya aka kama wadanda ake zargin Nuhu Umar da ke ma cikin jami'an hukumar ta DSS shine ko ya fassara abin da mukaddashin daraktan hukumar a jihar Taraba tun ji bakare ya bayyana
yan uwanmu wanda su ma sun shafi security ne cewa akwai wani gida da aka aje makamai a ciki to mun shirya ma'aikatan mu mun tafi gidan mun binciki gidan gaba daya mun sami aduna da kwari da baka da PVC katin zabe na ainihin 340 da 46
amma yanzu sun yi tara
a nan cikin jalingo ne mutane biyu muka samu a gidan kuma suna hannun sai bincike ya kammala za mu san wani mataki za mu dauka
shi ma dai wannan jami'in hukumar zabe ta INEC ya ko tabbatar da katunan da aka kama da cana hukumar zabe ne
wannan katuna namu ne kuma mu ne muka yi registration da shi so yadda wannan ya shiga hannun mutum da gaskiya ban sani ba lokacin da su masu tsaro sun gama bincike su za su ja mana zuwa office then za mu sanar
ya mako da zuwa lokacin da yake hada wannan rahoto tuni fa ka sakamakon kananan hukumomi kusan 10 cikin 16 inda ko jami'ar PDP da ke mulki a jihar ke kan gaba Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamnati a jihar Kano rundunar yan sandan jihar ta ce za ta gurfanar da kwamishinan kananan hukumomi da shugaban karamin hukumar Nasarawa a gaban kuliya saboda kaifar maki a cibiyar tattara sakamakon zabe da ke Nasarawa a daren jiya sai dai rundunar ta tsame mataimakin gwamnan Kano Nasiru Yusuf Gauna a cikin waɗanda take zargi da kaifar bakin ga kakakin yan sandan Kano DSP Haruna da wato Abdullahi ke da ajiyarsa da wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari
rundunar yan sanda ta jihar Kano ta kama Murtala Sirgaro da kuma shugaban karamar hukumar Nasarawa wato mai suna Lamin Sani a wurin tattara sakamakon zabe na yankin karamar hukumar Nasarawa. Ana zargin su ne da kutse cikin cibiyar tattara sakamakon inda suka yi yunkurin lalata takardun sakamakon zabe.
Amma hotuna da ke bayyana a wurin da lamarin ya faru an hasko fuskar shi mataimakin gwamna. Yaya aka kuka fitar da shi daga cikin waɗanda kuka zayyana a matsayin waɗanda kuka kama?
To shi ma dai yana wurin. Amma daga bincike da muka yi na farko shi ma da abin da ya faru yan sanda sun yi kokarin kubutar da shi ne, amma binciken mu na farko ya nuna cewa waɗannan mutum biyu da na fara lissafawa su ne suka aikata wannan aika-aika.
Sannan shi mataimakin gwamnan Kano bai da hannu a wancan yunkuri na kawo ya matsi a cibiyar tattara sakamakon zabe?
Kamar yadda na ce maka bincike na farko ya nuna mana cewa shi dai bai aikata ba, amma ka sani fa bincike ake. Idan bincike nuna cewa yana da hannu to shi ma kaga hukuma za ta yi abin da ya kamata.
Ya zuwa yanzu mataimakin gwamnan Kano yana ina tunda abin da duniya ta kaddara shine yana hannun ku?
A'a, baya hannun yan sanda. Wa'ancan mutum biyu da na lissafa maka su ne a hannunmu, su ne wanda hukumar INEC wanda suke gun suka nuna mana su suka ce su ne suka aikata wannan abu. Shi kuma lokacin hayatsaniya da ta tashi a wurin shi ma dalilin waɗanda suka kawo hari a wajen aka kukutar da shi daga wannan wuri, amma baya cikin waɗanda suka aikata wannan ta'adi.
Kenan hotunan da ake bazawa yana cikin motar ku tare da rakiyar a jami'an ku, bayan nufin sun kama shi ba kenan?
A wannan ba kamu bane shi. Shi abin da aka masa shine an kukutar da shi. A hatsaniya tana faruwa a wurin, to ka san dole waɗanda aka san su manyan mutane ne a wurin, kuma an ga suna cikin wani hali ba masu kade ba, za ka ga ai ba shi kade aka dauka ba, akwai sauran motoci da ta dauki wasu masu raunuka a wuri.
To waɗannan mutane yanzu guda biyu da kuke tuhuma su suna ina?
A suna nan sashen bincike wato CID da ke nan babbar hedikwatar 'yan sanda da ke Bonfai, kuma yanzu haka an fara bincike a kansu a san yaya aka yi suka shigo, taya suka shiga wannan wuri, kuma me yasa suka je suka aikata wannan aika-aika.
To tun da kun fara watakila bincikar su, watakila sun fara amsa tambayoyin jami'an ku, me suka bayyana muku?
Eh, kamar yadda na gaya maka yanzu an fara bincike a kansu, kuma za a ci gaba da bincike, kuma idan abin da bincike ya nuna za mu kokari mu sanar da jama'a.
Akwai bayanan da ke cewa za ku gurfanar da su a gaban shari'a, haka ne?
Haka ne mana, idan an kama mutum da laifi za a gurfanar da shi a gaban shari'a, shi yasa na gaya maka cewa muna yin bincike.
Kun gano cewa shi mataimakin gwamna bai da hannu? Idan ya zama cewa yana da hannu daga bisani bisa binciken da kuka samu, kenan za ku gurfanar da su tare?
Idan ana cikin tafiya a cikin bincike aka fuskanci cewa ko kuma ta wani hannun ko wani bangare ya nuna cewa shi ma da sa hannun shi a ciki, ai ita doka ba ta bar kowa ba.
Kina za a gurfanar da shi a gaban shari'a?
Tabbas, in har an kama hannunsa a ciki.
Zuwa yaushe ne za a ga za ku kammala binciken farko din nan kuma iya ba ku damar gurfanar da su a gaban shari'a?
To ka san shi aikin dan sanda yadda yake, in ka fara bincike baka san yaushe za ka kammala shi ba, amma ina mai tabbatar maka da cewa cikin takaitaccen lokaci da yardar Allah za a kammala wannan bincike, kuma waɗanda aka kama da hannu ko da laifi za a gurfanar da su a gaban shari'a.
To akwai zancen beli ne kafin a kai ga kotu gurfanarwa?
Zancen beli? Ai wannan laifi ne, kuma in an tabbatar da shi kawai za a kai mutum ne gaban shari'a.
Kenan za su ci gaba da zama a hannun ku har sai lokacin da kuka kammala bincike sannan ku kai su gaban shari'a?
A'a, to ai ita ka san bincike da take, ba wai za ka zo ka ajiye mutum ya ta zama a gunka sai ka kammala bincike ba, akwai yadda ake yi.
To madalla, wato hiran kakake 'yan sanda a jihar Kano DSP Haruna Abdullahi kenan da wakilin Babu Ibrahim Kwari. Waɗannan shirye-shirye da ke zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 44 na rana a nan Washington. Lokaci ya kai da za ku kira ku bayyana muna ra'ayi akan yadda aka gudanar da zaɓukan gwamna, wato na gwamnoni da na 'yan majalisu jiha a inda kuke. Lambar mu ita ce 2025655. Sai a ƙara alaman wato ƙari kenan kafin a jero lambobin, amma kafin mu buɗe layin mu sai a shakata da wannan waƙar.
Nigeria. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alama ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kira daga Kaduna, wane ne a Kaduna?
Assalamu warahmatullah.
Amma alaikum salam.
Kadi shi tare da Muhammadu Suhaji ne da Saminarsa. Na je Kaduna din na daga.
To Malam Muhammadu, duniya na sarinka. To muna da kira, muna da kira daga Sokoto. Wani ne a Sokoto? Wani ne a Sokoto malam? To ina jin malam na Sokoto da alamar layinka da akwai matsala. Bari mu je wato Zamfara. Wani ne a Zamfara?
Kana magana da Hamza Salisu Kaurani.
To Hamza, ana sarinka.
Ya yau ya aiki.
Alhamdulillah.
To malam na. Ke ina dai taya malam na sai ya rufa ai gwamnatin jihar Kaduna ne.
Ya akai ya kaga zaben da akai na gwamna a inda kake tunda ka ce kana Zamfara. Ya zaben ya tafi.
To an kare zabe a nan ne. An kuma sanar da danta an sanar da jami'an APC ne ta ci zabe.
To mun gode kwarai da gaske a
wane ne dan takaran su.
To ina jin waccan na Sokoto din ne, yanzu ne zamu dauki na Zamfara. Wane ne daga Zamfara? Assalamu alaikum. To da alamar muna samu dan tangarda a da layukan mu da haka sai dan muna afuwa. Bauchi, muna da kira daga Bauchi, wane ne a Bauchi?
Kada ji magana jari na daga Bauchi Najeriya.
To bismillah, duniya na saurinka.
To alhamdulillah, yanzu ba da nake da ya kafi da nake saurara. Salamu alaikum har Bauchi, a cikin da Allah ya rike ce da zakon Allah. Kuma na kira ni asalin ya har Bauchi dan Allah ta kiya ce wadda ka. Ka tabbatar an fitar mana da gaskiya abin da muka zaba shi aka bar.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je
jar. Ina son ne nake gani magana.
To da malam daga idan kake kira?
Daga Katsina.
Katsina, idan sunan malamin?
Salisu Hassan.
To malam Salisu, duniya na sarinka.
To. Ke na tro. Yana cike da matsala kwarai da gaske.
Amin summa amin amin. To bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Baba ku mai kari, barka da lafiya.
Yawwa.
Sunana Murtala, ina shirin ku da garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, muna sarinka.
To a gaskiya mu alhamdulillah, saboda Kaduna ta kafa tarihi da wani irin siyasa wadda duk ƴan siyasar Kaduna gaskiya tun daga 99 ba su taɓa yin shi ba. Kuma aka ya karo mana jawon haɗin kai a din garin Kaduna gaba ɗaya. Kuma Allah ya sa da muna gayyatar ku da su Julie Gracious da Maryam Dauda ku taimaka ku zo mana rantsar da gwamnatin mu da shugaban kasa da fata za ku tashi lafiya.
To mun gode kurai da gaske, bari mu kada zuwa Yobe. Wane ne a Yobe?
Ajene da gida ya din buru.
To muna sarin ka.
Mun yi da kai lafiya a cikin hankali don da gari ta ci hakan ne sai mun zaba abin da muke so.
To mun gode.
Muna taya mai girma gwamna murna Allah ya rike lafiya kamar yadda ya tabbata da jiya. Lafiya Allah ya rike wa jahar Yobe.
Amin suma.
Yanda muke cikin lafiya da mu.
To amin suma. Mun bar mu je jihar Bauchi. Wani ne a Bauchi?
Kana tare da wani mai shinkafa kasuwar Winci.
To bismillah.
Ni ina dan korafi ne a game da zafin mana Bauchi. Saboda mun yi zaɓe tsakani da Allah, amma kuma ana cin cewa wai akwai local government da ba samu an yi zaɓe ba, kwan yi rikici ne. To da Allah muna roƙon a ba mu sakamako na gaskiya, saboda mu a ba mu abin da muka zaɓa.
To mun gode da fatan mahukunta sun saurare ka. Bari mu je jihar Taraba. Wane ne a Taraba?
Sabiu Usman Makurna ne yake magana.
To Malam Sabiu, duniya na sarin ka.
Barkanmu da warhaka.
Yawwa.
Dangane da zaben jihar Taraba na ke so na ɗanyi magana. Ina so na kira ga hukumar zaɓe ta jihar Taraba, wato INEC, da ta yi ƙoƙari wajen tsari gaskiya ta fitar da wanda ya ce tun kafin lokaci ya tsire. Kana ina kira da sauran al'umma da su kai zuciya nesa a tsaya a yi abin da ya kamata. Ke kamata a rinƙa yin hayaniya bayan an faɗi sakamakon zaɓe ba. Na gode.
To mun gode kwarai da gaske Malam Sabiu. Bari mu je mu sake zuwa jihar Kaduna. Wani ne a Kaduna?
Sulemani Abdullahi ne a Gogo.
To Malam Sulemani, bismillah.
Muna murna ne da cin zaben Nasiru ƴar Rufa'i. Muna fatan kuma Allah ya sa haka shi da ya fi alkhairi a gare mu. Allah kuma ya taya shi riƙo.
Amin. Mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka da kawayar, da fatan wato sauran kuma za su kira su ma samu su ba da ra'ayin. Bari mu je jihar Gombe. Wane ne a Gombe?
A Gombe kai zai kan tare da magaji wadda ya daga tun Afko Gombe cikin Najeriya.
To bismillah magaji.
To ni dai na muku fatan aljanna Buhari, fatan aljanna zaɓe lafiya a tsari lafiya. Na gode.
To mun ji mun gode kwarai da gaske. Mun gode magaji daga Gombe. Don haka
Gombe daga Tumuwa zuwa daga Tumuwa. To ban sa abun da ake ban lankar da shi yasa ina saba da kama ku kawai.
To mun gode kwarai da gaske da ka ba da ra'ayinka.
Yawwa da gaske.
To ina jin iya abin da zamu iya dauka kenan, sai kuma anjima. Mun gode. Sai da kuma lokaci ne da za mu kawo muku
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadunmu da kowa wani sabon shirin labaran wasanni. Tun fara da hatsarin jirgin saman nan na kasar Ethiopia da ya faru a jiyar Lahadi, inda muka ji cewa ashe tsohon babban sakataren kungiyar kwallon kafa na kasar Kenya Hussaini Swale yana ɗaya daga cikin mutanen nan 157 da Allah ya sa nan ne ajalinsu zai zo, bayan da jirgin ya faɗo jin kaɗan bayan da ya ciro daga birnin Addis Ababa Ethiopia din zai tafi Nairobi Kenya. Wasu kafofi na hukumar kwallon kafa ta Kenya sun ce shi Swale yana kan hanyar sanya ta dawowa gida daga Misra, inda ya je wakilci ko kuma ya zama commissioner na wasan da aka yi tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Ismailiya ta Misra din da kuma TIP Mazambe ta kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, wanda aka kammala shirin Juma'a a can birnin Alkahira. To yanzu dai shi kamfanin jiragen saman Ethiopian ya tabbatar da cewa mutanen nan 157 da suka mutu sun fito daga akalla kasashe 33 na duniya ne, ciki har da 'yan Najeriya guda biyu, wato ambasada Abiodun Bashua da kuma Professor Pius Adesanmi. Har yanzu ba a san abin da ya je wannan hatsarin ba. To kafofin watsa labarai na kasar Sufiyan sun ba da wani labari mai ban mamaki a yau na cewa wai Zinedine Zidane zai dawo a matsayin kocin Real Madrid, kungiyar da ya taɓa shugabanta ta ko kuma ya taɓa jagorancinta. wanda wannan kudiri ne da aka cimma shi a yau Litinin nan bayan da aka tabbatar da cewa an kore shi kocin da yake a kai yanzu wato Santiago Solari shugaban kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Florentino Perez shine aka ce ya bada labarin cewa ya hadu da hukumar gudanarwa ta kungiyar din inda suka yanke shawara cewa za su kore shi Solari din kuma su mai gurbin sa da shi Zidane wanda ya bar wurin kamar watanni 9 da suka wuce lokacin da ya murabus da yake mun dauko magana Real Madrid ya kamata mu ga muku cewa za a zo a ci gaba da wasannin gasar cin kofin Turai ta UEFA a cikin wannan mako din wace dangane da yace ne Cristiano Ronaldo yace ya tabbata Juventus za ta dawo ta rama cin mutuncin na ci biyu da babu da ta sha a hannun Atletico Madrid a wasan da suka yi na zagaye na biyu na cin kofin zakarun Turai to dangane da wannan wasannin na Champions League na UEFA din nan dai layo mun san cewa goben Allah ya kama Juventus din za ta kala da Atletico Madrid domin ta rama wannan ci biyu da babu da aka yi mata a watan da ya gabata sannan Allah ya kama Jibril Larba kuma Barcelona ta zo ta kala da Lyon su kuma Liverpool su rokanci Bayern Munich to bari mu kare da wani kalami bai mun mamaki da ya fito daga bakin kocin Najeriya wato Gennaro Rohoff wanda yace shi ya tabbata da kyar Najeriya za ta iya cin kofin kalubalen ka na Afrika wato Cup of Nations na wannan shekarar da za a yi a kasar Nasara amma yace ban yiwa ne Najeriya ta samu ta kai akalla wasan kusa da na karshe wato semi final ita dai Najeriya wacce sau uku tana ci wannan kofi din ta dawo yanzu a bana ta shiga wannan wasan wanda sau biyu ta kasa tsoron shi a shekarar 2015 da kuma da 17 shi dai wannan kocin na Najeriya ne yanzu wata ya taba zama kocin kasashen gaban da Niger ya ce baya so ya cusa mutane ra'ayin zaton cewa wai Najeriya za ta ci wannan kofin shi yana ganin daga abin da ya gani ya sani kuma da kyar Najeriya ya kamata ma ta yaba wa kanta idan ta samu ta kai wasan kuda da na ƙarshe jama'a labaran wasanni yau kenan daga sashen wasan mu da Amurka a Washington huta lafiya
to madalla yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice
Litinin fara shugaban kasar Algeria ta ce da dan shugaba Abdulaziz Bouteflika ba zai sake tsayawa takarar shugabancin kasar a karo na biyar ba duk war takardun da ya miƙa na neman yin hakan a makon da ya gabata haka kuma fara shugaban kasar ta sanar da cewa zaben da aka shirya ranar 18 ga watan Afrilu shi ma an soke shi Bouteflika mai shekaru 82 ya koma kasar Algeria na ran Lahadi wato jiya Lahadi bayan da ya shafe makonni uku a Geneva ana samun abin da option sa ya kira ana duba lafiyarsa amma yawancin mutanen na taji ta cewa shugaban da aka dade ba a ganshi ba tun a bayyana jama'a tun lokacin da ya samu bugun zuciya a shekarar 2013 shugaban da ya koma kasar ne cikin mako uku da ake gudanar da zanga-zangar rashin amince masa ya sake tsayawa takara a karo na biyar A nan Amurka kuma fadar White House ta ce ta bayyana wato ta bayyana kasafin kuɗinta na shekarar 2020 da ya kunshi dala triliyan 4.7 kasafin da ke kunshi da buƙatar shugaba Trump ta gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico da kuɗinta ya kai dala biliyan 8.6 domin daƙile kurarar bakin haure da ke shiga Amurka ta barauniyar hanya. Buƙatar da Trump ya yi ta neman kuɗin gina bangon za ta haifar da wani sabon fada ga 'yan majalisu a cikin makonni masu zuwa cikin shekaru uku da gwamnatin Trump ke mulki a ƙasar Amurkan. 'Yan majalisun jam'iyyar Democrat da ke adawa da shirin sun sha alwashin hawa kujerar naƙi kan kuɗin. Kasafin kuɗin da Trump ya miƙa ya yi kira da a ƙara kuɗin da ake bai wa ma'aikatar Pentagon da kashi 5 cikin 100 a kuma yanke wani kashi 5 cikin 100 na kuɗaɗen da Pentagon take amfani da su ba tare da wato ba na aikin soja ba.
To duka kuma da wannan ne muka kawo shirinmu na yau wato muka kawo ƙarshe. Yanzu a madadin abokan aikinmu gabaki ɗaya nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da kuma Sarfilu wanda ya taya ni gabatar da wannan shiri da kuma wato Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni a wannan shirin da muka kawo muku da injiniyan mu ta wannan dare wato Malama Nashwan kenan Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku nake cewa Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin assalamu alaikum